Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al'azim.
Na'am.
Kama qala ta'ala.
Na'am.
Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raban fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha. Wa qad nazalat hadhihi al-ayatu fi sawdati lamma arada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama tadliqaha fa dala bal mil ibqa'i 'alayha. ووهبت يوم حال عائشة فكان ذلك هو الصلح.
الله
أكبر. لم أيها الأخ الكريم والقارئ الفهيم أن من جملة الحقوق التي يجب على الزوج توفرها أداؤها للزوجة ما يأتي. الثامن تعليمها أمور دينها إن كانت بها جهالة. التاسع إعانتها على الطاعة والعبادة. العاشر المداعبة والملاعبة والملاعبة. الحادي عشر حسن الخلق معها. الثاني عشر لا يمنعها من زيارة أهلها ويكرمهم إذا حضروا ولا يذكرهم إلا بخير. الثالث عشر عدم إفشاء سرها. الرابع عشر التزيين لها كما تتزين له. الخامس عشر إقراره بذمته المالية الخاصة دون التدخل في شؤونها إلا بإذنها.
نعم وشيتو. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وآله وصحبه ومن والاه. مغنى أكام حكم ماتا أكام مذال مكي تشكي ذا مجيغبا منجي أبن دجي مكغباتر أكام عدلشي da kulawa to akan sa ake ciki kuma mun ji irin yadda ya kamata mutum ya yi adalci da matarsa da irin yadda ya kamata mutum ya tsaya ya kulawa da bada haƙin mace irin yadda take bashi nasa ko ma ya bata sama da haka dan shi babba ne ya kula ita ko mace abin tausayawa ce kuma ya tausaya mata. Saboda haka mun ji Allah tabaraka ta'ala ya ga mana ba za mu iya zamantowa wai mun yi adalci tsakanin matan mu ba yadda muke son wannan haka muke son wannan akan samu shan bamban. Dole ne za a iya samu wani ya fi wani za a iya samu haka. Allah ya ji kamalan ya ba mu labari cewa kamar da muna cikin karatu cewa ai adalci aka zo magana adalcin nan ya muhtasar ke cewa to abubuwa guda uku ko hudu ba su zamantowa daya a zuciyar bawa. Allah bai taba daidaita haka ba. Yau ba hudu ne na tuna. Na farko Allah ya gaya mana cewa duk kuma kowanne da hujjarsa da nasi alqur'ani wannan duk yace zai je ya aikin haji ya gama ya dawo bai wahala ba bai gama da wata ko kaɗan ashe ka tafi yadda kake a gida sumul kana tafiya ba gumi ba wahala aka je kai aikin maka kai komai ka dawo baka samu wahala baka gama ka ziyarci ɗakin Allah ba wani abin da ya same ka na waɗan wahala ko gajiya wannan ba zai yiwu ba. Saboda haka dole ne idan mutum ya ce ya yi shirin ɗamara zai tafi ziyara zai je umra ko zai je aikin haji zai je wannan ɗakin to dole sai ya gaji sai ya samu wani abu na wahala ko na matsala kuma kowanne yake zuwa haka ne sai dai an ce mutum ya je umra ya dawo alhaji ya dawo alhaji ai ta sha'awarsa shi kada ya san me ya ji ko jiran jirgi a Jidda ya isa wani zai iya gama lafiya saman amma sai ya zo yana zuwa Jidda a ce jirginsu bai zo ba ko kuma ka samu wata matsala a wajen tafiya ko daga Mina zuwa Arafa ko ko mutum ya samu matsala daga Arafa zuwa Musdalifa haka dai sai dai an samu wani abu ko gajiya ne. To ni kaina bazan mance ba a shekara ta 2000 mun je mun yi aikin haji wallahi muna cikin dai ina jin karfi ba wani abin da ya dama kuma ga masoya ko ina in ban da carbina na tafi ba abin da na rike saboda mutanen can garin an zo na can ina nake komai fa normal. To ni ma ban ji wuya ba har muka ashe na gaji ban sani ba fara nan ko na ga wani tashin hankali da muka tashi daga Arfa aka jera motocin nan aka muka shishiga muna tafiya mota na tafiya saboda tsananin tsabar gajiya ga zikiri mun kwasa ga tafiya za mu je Muzdalifa kasan sai an je can za a yi sallah to muna tafiya din nan mota na tafiya sai na ji gaba ɗaya kaina ya juye mu fa tafiya ake amma sai na ji motar din rubus take yi na rike na kusa da ni na ce motar nan fa baya take suka ce shai ai ba baya take duk abin da duk ni kuma hakikatar rubus na san ana mun ashe gajiya ce na ce to ni ma na gamu da tawa to shine a lokacin sai aka samu cunkoso mai dumbin yawa sai aka ce ai shawara a tambayi shehi a motar nan in shehi ya izini ko mu sauka a taka a karasa na ce na izini da na ga tana rubus ai ni farko to wannan to shine mallam ya ce in dai mutum ya tafi maka sai ya samu to shine dan Allah ya ce lastum bi balighi illa shaytan in dai maka ce da zuwa dakin Allah ku je a can a ce ba komai wani zaka gani sai ya je ya gama abin da zai yi sai ya lalubi kudinsa ya zuba wani ya yadda faso wani ya rasa yan uwansa haka duk dai gashi nan abin da zaka ga small sai ya zama matsala to dole zai je wata shekara mun yi haji shekara ta 2002 ne ma sai muka haɗe akwai wasu mutanen mu wani yanzu ya zama babban limami shine yana da kuɗi da aka taso aka shigo aka yi ɗawafin ifada muka gama sai na ce mu daure a ƙarasa gida don a je a huta a yi waka a cire harami a yi shiga kuma zuwa anjima da yamma a koma Mina sai suka ce shi abin da ya kamata an gaji kai ba ka gajiya a lokacin fana na gidan mala sai suka ce a dan kwakwanta a huta sai na ce a haramun nan ne kan bazan in sai suka ce dan Allah na ce to su kwanta su huta zan je ni in shige zan je in ƙara ɗawafi in addu'o'i na in shawo zanzan in azara ta yi a nan na yi sallah kuna nan zan biyo muku sai muka yi sallah a cikin Ka'aba aka gama komai na fito na same su wasu sun yi bacci wasu sun samu sun yi sallah sai muka rankawo muka taho masaukinmu a lokacin mun sauka a Sharo Mansur to da muka zo shi wannan ɗayan ashe da aka zo sai aka ce to za a shiri a fara shiga ban ɗaki wannan ya shiga ya fito wannan ya shiga Allah Muhammadu ma shi ma ya shiga kowa da haraminsa da ya shiga ciki ya sa sakata ya kama yana wanka da ya shiga sai da ya zo zai kwance jaka sai ya ga babu jaka kaga ba shakkin lamfusa ta zama ya ruɗe wai maimakon ya buɗe sai ya dinga buga ƙofa don Allah ku buɗe min ƙofa shehi a buɗen ƙofa sai na ce to kun ga lamarin na matsala ta faru kuma ce Malam Muhammadu ɗaura haramin ka za mu buɗe ka ina zuwa da ƙyar na dinga yi min magana a nitsa ta hikima ya gane cewa ta can zai zara sakanda ashe jaka aka ɗauke kakaf wallahi zan man ce ba na ce kakka damu shakkila anfusi ne shi ne wani basakwace ya ce shi wannan yabba na ɗaya kenan abu na biyu ba yadda za a yi mutum ya ce yana da mace ɗaya biyu ko uku zuwa huɗu ya ce wai don tsananin adalci matan nan a zuciyarsa matsayinsu ɗaya ba wacce ya ji ya fi so kuma ba wacce ya fi kwanciyar hankali mallam ya ce wannan duk ya ce haka ka ce masa ya yi ƙarya wannan ya ce ya je haji bai wahala ba ka ce ya yi ƙarya abu na uku shi ne wanda Allah ya ba shi ‘ya’ya maza da mata aka samu mutum yana son ‘ya’yansa an ce an haifi ɗa an haifi mace to duk inda aka ce yau ga da namiji kana da shi ba fa wakin matar kake ba amma sai ka ji a ranka ka fi san dan nan namijin saboda wata sunna ce ta dan adam wai za bushira aduma bin sai zalla wajhu wannan ce wannan kuma kaga maganar nan kaji illa bi shakkin lanfusi ko wannan kuma alqur'ani maganar cewar wato ainihin mata mun karanta walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i ba za ku iya bane duk kirkinka duk abun nan ɗinka ba ka isa bane ba a tsara maka haka ba sai dai Allah ya haɗa mace da mai hankali almajiri Allah ya haɗa ta da na Allah to ko ita ce koma baya a zuciyarta ba za ma ta gane ba kuma Allah ya sa mace ta zama mai hankali mai dabara mai biyayya abinda miji ya ce in dai ba saban Allah ba ne kina kai kina taya shi kuna ta yi sai ki zama da ke da wannan ɗin kun zama ɗaya ba tare da kin gane ba abinda zai da waccan bai yi da ke ba ka gani to shine sai na hudu shine macen da bata taba saduwa da namiji ba budurcinta nanan a ce yau wani namiji an mata aure ta je wajen namiji an sadu da ita bata ji zafi ba na saduwar farkon nan duk wacce tace haka kace ƙarya take dama can dai an buɗa ki kenan ita mace duk sannan za ta zama farkon haduwarta da namiji tana samun shan wahala tana jin zafi tana jin wahala ta yi jini har a samu kanta kuma sannan a zo kuma daga baya hanya ta yi kyau ya zama to ana jin daɗin amma na farkon nan wahala suke sha to duk wacce tace ni da miji na ya zo min tana budurwa ni ba wani wahalar da na ja kin ji ta waje wannan hudun to wannan haka ne to saboda haka muke akan idan dai Allah ya sa maka ya baka mata wacce ka ji ta fi shiga maka rai kuma Allah ne yake tsara wani wacce ta fi shiga masa ran ya fi santa ta fi wahalar da shi wacce tana nan tana gallaza shi ko kadarinsa na ketan farce ba ta gani amma tun da lamari ne na Allah shi wannan ya haɗa shi da ita za ka ga hakan zai ta santa to sai dai ya daure ya dinga kula waccan kuma yana ƙoƙarin ɗan kyautatawa amma tsari ne na Allah ba yadda maza za mu yi amma an gama da ilimi da aiki da ilimi aka gama da hankali da ladabi da biyayya to za ka ga ba ma a gane haka gida nawa za ka je da wannan ɗin amma ba yadda za a yi ka gane wani gidan ma an ka zo don haɗin kai da mu'amala da suke da juna ko sun kai su hudu ba ma ka gane wace ce yau take tare da mai gida ka ga gida ya tashi haka ya yi kyau saboda haka akan wannan ne muka zo wannan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa idan dai mace ta ji tsoro daga wato ta waye daga mijinta ta ji tsoron gamuwa da wulakanci da ga mijinta ko bujirewa da kauda kai da rabuwa da ita to babu laifi gare ta ko gare su su biyun su yi sulhu a tsakaninsu ba ta da hankali miji zai mace ta yi masa abu ba zai watsar da ita wani ya gaba da matarsa wai mutum ya gaba da matarsa ko wani da aka yi sulhu kwanaki ya yi gaba da matarsa har wata ɗaya in ce mutum ya gaba da matarsa ba ya kula ta wata ɗaya Allah ka sauke ba ni ba ne idan na biye ni ne na yi gaba da matata wata ɗaya ran da za mu shirya wallahi kaji zan siyo don na san na ya murya aure ai ya zama sabo kasa ai sai to idan to da a zauna in mace na jin tsoron wannan bujirewar don wani mijin haka yake sai gaba zai ji daɗi sai ya kawar da kai ya wahalar da ita ko mata duka inda suke ba sa son a yi gaba ba sa son miji ya ɗauke musu wuta don cak komai ɗinsu yake tsayawa kuma wata ne girman kansa ta dake ta gwada ba ta da matsala kuma tana da matsala shi miji shi ne ainihin ruhi ga mata to saboda haka idan aka ta fahimci wannan maza ta nemo a zo a yi musu sulhu dama Allah ya ce wa sulhu khair sai a sulhunta a daidaita wannan shi ne abin da wannan aya kuma ta sauka ne wannan abin da ya faru kenan da sayyida Sauda ta yi to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne gundaren sulhu shi ne mai sulhu nemo danginta da dangin sa ba zai yi ba, shine danginta, shine danginsa, shine uwa, shine uba alayhi salatu wasallam. Akan maganarta da Sayyida Aisha ne, Sayyida Aisha kowa ya sani. To idan mace tana da hankali ta zo gida ta samu da mace irin wannan, ko kuma kuna zaune kawai sai aka auro wata, Allah ya sa wa mai gida santa, sai ke ma ki sota a zauna lafiya. To irin wannan ce, to wannan ta sha faruwa da Sayyida Sauda da Sayyida Aisha, sun sha rigingimu haka daban-daban irin na, kuma duk kokari ne na ya za a yi domin kowace ta yi saranda bi take. Ita kuma Sayyida Sauda ta yi himma kan cewar ita ma fa mace ce za ta yi kokari a kan wato ainihin Sayyida Aisha, ko musamman tana ganin ma ta riga ta shigowa, za ta yi kokari ita ma fa ta sha kanta. Sayyida Sauda tana da hikimomi, bazawara ce mai hankali, tana da hikimomi da dabarori daban-daban, ga ta iya girki. Sayyida Sauda akwai iya girki, shi ko manzala akwai adalci, inda ta yi girkin sai ya ji daɗi, sai ya yaba, kuma ya ce a kuma yin irinsa. To wannan sai da mu Sayyida Aisha, saboda haka sai suke so a girki ne in ta yi ita kawai nata, in ya isa haka kowace in ta yi wa annabi girki, to don girki za a yi ne, akwai masu hidimar girki, amma wanda suke shauƙin bari mu dafa wa manzo kaza na ranar da suke tare da shi, ko kuma ran da annabi ya so sai ce ai kaza, to irin wannan ne suke. To sai da Sauda ta yi girki kamar yadda zikin littafin Zawjat, ta yi girki annabi sallallahu alaihi wasallama aka ci girkin nan kuma ya ji daɗin sa, kai ta more, Allah ya saka mata. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaba shi, kai Sauda wannan girki naki yayi. Sayyida Aisha ta daure an jima manzo Allah ya kuma cewa sannu Sauda da girki. To shine gari da ya waye, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, kai Sauda, irin girkin nan na jiya yau ma ki kuma yi mana shi. Sai Sayyida Aisha ta shiga daki, abin kuma bai mata ba, sai ta bari. Sayyida Sauda da ta gama girki, kuma ya ita kuma Sayyida Sauda tana murna da ta gama girki, ta yi girkin irin wannan girkin nan ya haɗu, ya ƙamshi, ƙamshin girki ya yi, annabi kuma ya shigo. Kafin a zo a fara zubawa kawo shugaba, sai Sayyida Aisha ta ɗauki tukunyar ta je ta maka ta da ƙasa, a cikin ƙasa. Sayyida Sauda tana jin nauyin manzon Allah, ba za ta iya rigima ba, bata ce komai ba ta kyale. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma bai ce komai ba, kasan wani hukuncin sai da hikima, wani alƙalancin magana ake, wani kuma shiru ake. Sayyida Sauda ta yi shiru, manzo Allah ya ji daɗin shirin da ta yi, shi ko manzo Allah bai ce uffin ba, sai abin ya damu Sayyida Aisha. Hankalinta ya tashi, ta koma ɗaki, ta yi ta kuka. Sannan can da yamma aka fito, da aka zauna, don manzo Allah yana zama da matansa duka, don kan mutum ya ce yana da mata, amma ba zai zauna da su duka ba, wacce tana can sai ran kwananta, sai in ba haka ake ba, annabi da su yake zama duka, saboda yana ƙara musu soyayya, kuma yana ƙara albarkar gida. Wacce ta zama fitinan yadda ba za ta so a zo a zauna da wata ƴar uwarta ba, ku rabu da ita, ku zo ku zauna, mai gidan nan gashi Allah ya ba ku rayuwa ce, ran na babu shi za ku zauna da shi ne? A zo a zauna a yi hira a tattauna, yaran kuma su lebo su gan ku su yi farin ciki su koma, in ana buƙatar wani abu kaiwa ne ya zo, baba sana zaune ga baba su kaje ka kawo kaza, ku ku haka annabi yake. Kuma duk wanda bai yi yadda annabi yake, wallahi sai dai rayuwa ba don jin daɗi ba. Shi kuma na annabi ba za a iya ba, amma sai a kwatanta. Da abin yana musu ya da Aisha, sai ta zo ta samu manzon Allah, sai ce ya Rasulallah aikin da na yi ya ce mai, ya Rasulallah ai ɗalin nan da yabawar abincin da kaiwa na Sauda ne ya dame ni, ta kuma yi, kace kuma ta kuma yi, maimakon kace in zo in yi irin nata. sai ne na kuma dazane kuma shine na fasa tukunyar sai mun zo cito to sai ta ce sai me kuma sai ta ce to ni kafara wannan abin da nayi nake so in gyara ya zan yi in gyara kafara abin da nayi mata bai kamata in kyale wannan abin ba ya zan yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafara ki da abin da kika yi duk abin da kika batan mata ki sa a siyo a bata abincin nan da cefanan da ta yi duka kin sani ki haɗan wata a kawo mata a samu mata wata tukunya duk ki bata kafara kenan ita kuma sai ta kuma dafa mana ka gani to shine sai da Aisha take cewa sai ta ji wani damuwa sai da ta yi yaƙi da ƙyar sannan ta je ta haɗo ta kawo da ta je ta haɗo ta kawo sai na sauda kuma manzala ta kawo aka bata cewa ta yi haƙuri ba komai wannan shi ne manzala ya ce to abin da kika yi ya shige kafara kenan sai na sauda kuma ta kuma nina ta kuma himma to amma saboda me sai na sauda ta je ta haɗa komai ta kira sai na Aisha ta ce kin gani gashi ci gaba da yin dafa ta kuma gaya wa manzon Allah wannan girkin mai daɗin nan sai da Aisha za ta iya yi na nuna mata na ce ta yi ita za ta dafo miji sai manzon Allah ya ji daɗi sau da kina da hankali an kawo da matsala sai da Aisha kuma sai da sau da ta taya ta aka dafa komai ya dafa irin wancan ya yi ƙamshin sannan man aka kawo kuma ma'aiki ya yaba sai da Aisha taimurna tai godiya sai da sauda ta bata saboda haka kaga idan mace tana son zaman lafiya ashe in kika zo kika samu wata da girma a gidan ko wata Allah ya bata girma a gidan cikin zuciyar miji ta zo ta same ki ba rigima zaki ba sulhu kawai to shine wannan sulhun to akan wannan ƙariyar nan da na faɗa a kanta ne wannan aya da muka karanta ta soka saboda haka yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya so rigima da Aisha bayan wannan ta shuɗe sai sauda kuma rigima ta kuma komowa ka san ba ta kaucewa sai a hankali amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan dai saudatu ba za ta daina rikici da sai da Aisha ba in dai ba za ta bari ba to shi kawai zai samu izini gurin Allah ya yi nufin zai sake ta shine sai da sauda ta zo ta kira sai da Aisha suka zauna gaban manzon Allah ta kira riga annabi babban hadimin halara Allah annabin Allah manzon Allah kai ne uwa kai ne uba kai ne komai na sai da Aisha kai ne komai nawa ga kai ne iyayena kai ne iyayenta kai ne uban kowa ga mu mun zo gaban ka kai mana sulhu ya rasulullah kar ka sake ni in ka sake ni ina zan je da Allah sallallahu alaihi wasallama da izinin Allah shi ne manzo Allah ya tattauna da su aka yi ba a kuma rigima ba saki babu shi shi ne sai take cewa da manzon Allah to ni ina so kwana na ba wa Aisha a lokacin suna kwana biyu watan ruwaya sai ta ce kullum kwananta biyu in ya zo za ta kwana da annabi so ɗaya kwana ɗayan ta ba sayyada wani ƙaulin kuma aka ce a lokacin manzo Allah ya ga tausayawar kwana biyu kafin ya je wajen waccan ta daɗe ba ta gan shi ba sai manzo Allah ya mai da kwanan ɗai shi fa ba a ce raba kwana ba shi yana da dama ne annabi ususiyarsa ce rabon kwana sai mu amma shi saboda tausayinsa da kuma kyautatawarsa shi ne yake raba musu kwanaki kar wance ta daɗe ba ta ganna a ɗakinta ba to shi ne a lokacin suna kwana ɗaiɗai sai ta ce to ita nata za ta yi hidimar duk da mace take na kwananta amma nata kwanan ta bar wa saida Aisha sai da Aisha ta yi murna ta yi godiya manzon Allah kuma ya yi murna ya yi godiya ya karɓi wannan kwanan duk ran kwanan sai da sauda sai da Aisha za ta daɗa gyarawa za ta daɗa shafa hoda ta daɗa kintsawa za ta shiga wajen manzon Allah sai ta kwanan wannan to wannan shi ne ya zama ƙarshen sulhu zancen saki sai ya kauce cikin haka ƴan uwa abubuwan da yake wajibi ga miji ko kuma akwai wasu nukuɗoɗi da za a ci gaba bayan mun na shida na bakwai to na takwas daga cikin haƙin mata akan miji lalle ya mata shine sanar da ita lamuran addini in bata sallama ran addinin ba lalle ne miji ya tsaya takwas kenan abu na tara taimaka mata a bisa bin Allah da ibada ko me yawan bacci ce ka dinga kokarin tashin ta ta tashi ta yi ibada ta tashi ta yi zikiri ta yi salati ga manzon Allah abu na goma abin da yake haƙin miji shine wato ainihin ya dinga ainihin yin wasa da kuma dan wato abubuwa na wasa da aka halatta na mace da namiji tunda ka san an ce duk wani wasa haramun ne bal haramu ko kawa haramu ko wani irin wasa wasannin da shari'a ta kayyade irin na koyon iyo a ruwa ko kibiya sannan na uku wasa da matarka ku yi barkwanci ana son miji da mata su zama kamar dan mace da dan namiji haka ake yi aya wance yi lafiya kai daga fita ta kafin dawo hakin yi kiba haka hai wance cakulkuli runguma mula'aba wasa dai amma kar ka zama wani kazgi matarka kawai ba ka mabarkwanci da ita ba ka wasa da ita ba ka yin abubuwan da ya kamata na baki ko na taba jiki da ita kawai kai ka zama wani shi'umi mafi yawan mu maza shi'umai ne kana zaune da matarka kana sha mata kunu kana matsa mata fuska kamar wani wanda yake zaune da yarsa ai bai kamata ba to haƙƙin miji ne ko sarki da mai martaba duk gari ba kamar su in dare yake cire rawani za a jefar da shi kai mata wasa ku yi barkwanci ku yi ku ci abinci ku yi wannan ku yi wannan a goyo wasan goyo ana yi da mace da miji mutum yana samu da daddare su yi training da matarsa su tattaka su zo su motsa jiki a zo a sha tea a zuba lemu a haɗa a kurɓa wani ma ya zuba sa lemu a bakinsa matar kuma ta zo ta dinga sha ta bakinsa soyayya ta ƙaru haka ake so kai kuma ka san matarka za ta zo ta sha lemu ta bakinka dan gidanku kai burushi a dole maganar gaskiya saboda ki zama cikin gyara baki ki zama cikin komai duk abin da ya kamata duk jikin mace ka gyara duk jikinta ba abin kyankyami kai ma duk jikinka ba abin kyankyami in ka ga matarka tana kyankyamin jikinka ko in ba wari kake ba dan me za a kyankyame ka to kaga bai kamata a samu in ko matarka ta zama tana baya tana kyankyami da kai to ni dai ban ce ka sake ta ba amma ka san irin zaman da za ka yi da ita kuma irin zaman da za ka yi da ita ka fara tanaji ka nemo wacce ba za ta kyankyame ka ba balle wannan rayuwar da ake ɗan aure ɗaiɗaiwa kowa ka kalle shi ga kamala mace ɗaya to kaga za ka zama idan ko matarka ba ta da tsafta in an zo zukan lemo daga bakinta idan ka ji bashi mayar mata fuskarka a sake to mula'aba wannan wargi da aka ce a dinga yi da mata malamai sun yi rubutu akan wannan wato littattafai masu yawa in ka zo wajen ka gani za ka san ba karamin muhimmanci ba ne lafiyar kama tana karuwa lafiyar ta tana karuwa domin farin ciki amma ka zama wani irin kai kakana a gida ba dan dako ba kai ba dan aikin gida ba matar tana waje ɗaya kai kana waje ɗaya in kuma matarka kidahu ma ce ba ta san wannan wasan ba zaunar da ita ka karantar da ita ka sanar da ita domin addini ne yawwa to shine wannan shine wato abin da ya kamata za mu lura da shi da sauran kuma abubuwa ba za mu gushe ba muna nan akai Allah ya ƙara wa annabi daraja amin alhamdulillah.